والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو إن شاء الله زامن شيء قبل هذا إن مكتب أيام قد أن الله ما توقف ينصرفي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. هل ينزو بياني عكام بنو إسرائيل بكما أمرني ذا الله مدعوك جنسر في يمسي نا واتو دهاني واند الله مدعوك جنسر في يمسي واند حتن شيني زي زمان مسي خيرا وشي الله لكتن أمرني ذا يمسي yake cewa wasta'inu bis-sabri was-sala, ku nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki a cikin yin haƙuri da kuma cikin tsaida sallah. A wasu sun tafara as-sabr cewa yin azumi, amma dai as-sabr a'ammu min dalika, haƙuri ya gangame haka, ya fi wannan. Saboda haka ba wai ya taƙaita akan ibada ta azumi ba. Ma'ana idan mutum abu ya same shi, to ya nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki wajen yin haƙuri da abin da ya same shi daga Allah maɗaukakin sarki. Hakanan wassalati, in mutum ya shiga cikin wata damuwa, to lallai ya mayar da al'amarinsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki cikin yin sallah, wanda wannan shi ne sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kaman yanda ya zo a hadisin Huzaifa yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza hazarahu amrun taji'a ila salah. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan wani al'amari ya taso masa wanda ya daga masa hankali ko ya sa shi damuwa, to sai ya gaggauta ya shiga sallah. To cikin yin sallah nan sai ya samu sauki. Don haka Allah shi ya sa yake mana mu nemi taimakon Allah da yin haƙuri a kan abin da ya same mu, mu yi haƙuri mu mayar da al'amarin da Allah, sannan kuma mu nemi taimakon Allah cikin yin sallah. Duka waɗannan abubuwa guda biyu suna rage ma mutum raɗaɗi na abin da ya samu kansa a ciki na damuwa ko na wahala. Wa inna hala kabiratun illa alal khashi'ina, wannan bani din yana komawa kan sallah ne, cewa kuma ita sallah din nan la kabira, Allah ya rantsuwa cewa lallai wallahi tana da girma, tana da nauyi ga wanda zai yi sallah din. Illa alal khashi'ina, sai ga waɗanda suke masu tsoron Allah, masu ƙasƙantar da kansu, su kan ba sa ganin wahalar sallah, ba sa jin nauyin sallah. Amma wanda Allah bai hore masa ba, yanda kake ganin za ka tashi ka je kai sallah asuba cikin jam'i, wani sai shekara goma bai iya sallah asuba cikin jam'i ba, kuma yana nan kila ma ya fi ka lafiya, kila ya fi ka kusa da masallaci. Daga wanda yake nesa da masallaci ya yi tattaki ya ƙetare wanda suke kusa da masallaci ya zo ya yi sallah, amma wanda yake kusa da masallaci sai ka ga ya kasa tashi ya yi sallah. To shi yasa Allah yake wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in, sai dai ga waɗanda suke masu tsoron Allah wannan sallah ba ta musu wahala, domin kusanci ne da Allah maɗaukakin sarki, sadawa ne da Allah maɗaukakin sarki, zantawa ne da Allah maɗaukakin sarki. Bawa ba lokacin da yake kusanta da Allah maɗaukakin sarki mafi kusanci alhalin fiye da lokacin da yake cikin sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu ahadukum min rabbihi wa huwa sajidun, cewa ɗayanku yana samun ƙarfin kusanci ne da Allah maɗaukakin sarki a halin da yake cikin sujjada. ba inda kake kusanci da Allah madaukakin sarki da ya kuce lokacin da kake sujjada yanzu yake fa aktaru fi hinna min addu'a ku yawaita addu'a cikin sujjada fa qaminun an yastajabu lakum an yastajaba lakum cewa akwai tabbacin cewa za a amsa mu yanzu Allah madaukakin sarki ya yabi bayinsa musamman wasu daga cikin annabawansa da wanda suka biyo bayansa cewa ta ulaika alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dhurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dhurriyyati ibrahima wa isra'ila wa mimman hadaina wa istabaina idza tutla alaihim ayatu rahmani kharu sujadan wa butiya kan ta musu ayan Allah sai su fadi suna masu sujada suna zubar da hawaye haka yawan sujada take daukaka darajar bawa wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ina so in samu kusanci da kai a gidan aljanna makwabce ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ya mishi nasiha da shi yace a inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimake ni akan ka da yawan yin sujjada ma'ana yawan yin sallah yasa ake so mutum ya yawaita yin sallah sallah tana hani akan mummunan abu tana hani akan alfasha tana kuma tsarkake bawa tana kusantar da shi ga Allah Allah yace inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kuma duk wanda ya tsare sallah sai ta hane shi akan wannan abu musamman in yayi ta yanda ya kamata yayi ta shine yayi ta da sharuɗanta da rukunanta da wajibanta da komai da komai da ya shafi sallah to lalle mutum zai ga sallah ta canja shi yasa bambanci tsakanin musulmi da kafiri shine wannan sallah yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba barin sallah ba har ya koma da Allah madaukakin sarki dan haka sallah al'amarinta babban al'amarin sallah yana da girma in mutum ya bar sallah ya bar musulunci yasa zaka dinga takaici kana mamakin mutanen da suke musulmai ne amma ba sa sallah ko suna wasa da ita ko sakaci da lokacinta kuma da shi musulmi ne yana cewa shi musulmi ne amma yana wasa da sallah Allah ya yi gargadi musamman da waɗanda ba sa yin sallah ba sa kulawa da ita yace fa waylun lil musallina alladina hum an salatihim sahuna wanda suke mantuwa alladina hum yura'una in za su yi sallar su yi ta dan mutane su gani to haga sallah al'amarin ta babba ne haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsara bayyana mana cewa farkon abin da za a bincike bawa in ya tsaya a gaban Allah madaukakin sarki za a mishi bincike akan sallah za a fara tambaye shi awwalu ma yu'asabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah farkon abin da za a tambayi bawa ranar tashin alkiyama akan sallah ne idan sallah ta yi kyau za a ce to ni sauran ayyuka sun yi kyau kuma ka auna ka gani ka ga mutum mai tsare sallah kiyaye ta to sai ka samu ya fi kiyaye sauran abubuwan ma duk wanda kuma ka ga baya kiyaye sallah yana sakaci da ita za ka ga yana sakaci da sauran al'amura yanzu Allah madaukakin sarki da ya rasa ya tsira da rabauta ga mu'minai sai ya gina haka a kan cewa yin su da sallah shi ya gadar musu da wannan Allah ya ce qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un aka fara da sallah aka al'amarin sallah ba al'amari bane na wasa sallah al'amarin ta babban ne sosai yasa har a lokacin yaki ma Allah bai dauke ma musulmi yin sallah ba Allah ya ce fa in kuntum farijalan aw rukban idan kuka ji tsoro cewa ba za ku iya sakewa ku yi sallah ba kuna cikin yaki ko farijalan ko ku yi a kan ƙafafuwan ku aure ku bane ko kuna kan abin hawa in ma sallar da ake yi ta yaƙi ta gagara ba za a iya yin ta ba ya ce to ko a wani hali ku yi sallah amma surar da cewa tana cikin sallah musamman ana samun kuskure wajen wani lokacin masu jinya sai ka ga ana jinyar mutum wanda suke jinyar shi ba su tunatar da shi sallah ba jinya ba ta hana sallah bal a lokacin ne ma ya kamata bawa ya ƙara kusanci da Allah madaukakin sarki saboda haka shi yasa Allah ya umarce mu da cewa duk damuwar da take damun mu tashi mu yi sallah Allah zai yaye mana ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk damuwa ta zo yana tashi yayi sallah yakan kira Bilal ya ce alikna ya Bilalu bisala, ya Bilal ka zo ka sanya mana iska da sanyi da hutu a cikin sallah, zo ka kira sallah, a kira sallah. Wannan ana kiran sallah yana fita harkar ta duniya, a wannan asara ce babba, kuma tana da wahala ga wanda ba Allah ya hore masa ba. Suwaye al-khashi'in din, masu tsoron Allah, masu kaskantar da kansu, yace alladina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, su ne waɗanda suke da tabbaci. Wannan abban ba wai na zato ba, zato na kokonto ba, a'a yaqini, kamar yanda bawa zai tashi ranar tashin alkiyama a ba shi littafinsa da hannun damansa ya ce inni zanantu anni mulaqin hisabiya, na tabbatar da cewa zan samu sakamako na, ai ba zato ba ne wannan, wata yaqini ne. Ana kiran abdanu amma na tabbaci, dan haka su ne waɗanda ya zammuna ya alamuna, sun san cewa suna da yaqinin annahum mulaqu rabbihim, cewa za su sadu da Allah, wa annahum ilayhi raji'una, kuma gare shi za su koma. To Allah madaukakin sarki ya yi jan hankali ne akan wannan al'amari wanda yake yana da matukar muhimmanci. Sai Allah madaukakin sarki ya sake komawa yi kiran banu Isra'ila, yake ya bani Isra'ila, ya ku ƴaƴan Isra'ila, unkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ku tuna ni'imomina da na muku, ba wai tunawa ba, ku gode min a cikin wannan ni'imar. Shine tuna ni'imar Allah, inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi, kamar yanda yazo cikin hadisi, Allah yana kaunar ya ga tasirin ni'imarsa a jikin bawansa. In Allah ya ma ni'ima ka nuna, ka gode ma Allah akai, kar Allah ya ma ni'ima ka butulce ma wannan ni'imar. In Allah ya baka lafiya, ka bauta ma Allah da wannan lafiyar taka. In Allah ya baka dukiya, ka ciyar da wannan dukiyar ta hanyar Allah. Idan Allah ya ma arziki, ka ciyar da kanka, ka ciyar da iyalanka, ka wadata kanka, ka wadata iyalanka, ka baiwa mabukata. In Allah ya ma ni'ima ta ilimi, ka sanar da wani. In Allah ya ma ni'ima ta koyon wata sana'a, ka koya ma 'ya'yan musulmi, ka karantar da su. Wannan duk yana cikin godiyar ni'imar Allah. Shine yake cewa unkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, ni'imomi da Allah ya musu banu Isra'ila, Allah zai ambato su da yawa. Wa anni faddaltukum ala al'alamin, yace sama da haka ma gaba daya na fifita ku akan bayina, ala al'alamin, akan duk mutanen da suke na wannan lokaci Allah ya fifita banu Isra'ila akan su. Yace wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an, bayan Allah ya fadaitar da su na abin da za su yi, su samu daukaka, su samu daraja Allah, su samu kusanci da Allah, sai kuma Allah ya gargaɗe su abin da kar su yi shi, domin zai kawar da wannan ni'imar. Yace wattaqu, ku ji tsoron yawman, wannan rana ita ce ranar tashin alkiyama, ranar da la tajzi nafsun an nafsin shay'an, babu wata rai da za ta iya satan yama wata rai a wannan rana, ma'ana ba wata rai da za ta ɗauke ma wata rai azaba. Kamar yadda Allah yake ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun huwa jazin an walidihi shay'a, kowa ta kansa yake yi, ku ji tsoron ranar da ɗa ba zai iya cire abin kansa ya ba ubansa ba, saboda yana tsoron azabar Allah in ya bayar uban da ya aje sa ba. Haka nan uba, duk da tausayin shi da san shi da ɗansa, ya cire komai na ta yama ɗansa, biya masa kuɗin makaranta, a yi waye ya yi waye, ranar tashin alkiyama ba zai iya ba shi lada ɗaya ba. La yajzi walidun an walidihi wa la mawludun huwa jazin an walidihi shay'an inna wa'dallahi haqq, ashe ta sa al'amarin wannan rana ya girma. In dai har uwa za ta yi jita da ɗanta, ka duba yanda uwa take da ɗanta, ɗanta ne zai yi laifi, ta san mai laifi ne, za ta koma ta hahaɗa abin da za a ta karɓo shi, ko da ta san mai laifi ne ba ta yadda a ce mai laifi ba ne. Amma ranar tashi alkiyama uwa za ta yi jifa da ɗanta, saboda al'amarin wannan rana ya girma. To Allah ya ce ku ji tsoron wannan ranar. Wala yuqbalu minha shafa'atu, kuma a wannan rana ba za a karɓi ceto ba, ma'ana ma waɗanda suke kafirai ba za a karɓi cetonsu ba. Wai in za ka yi ceto, ba za ka yi ceto ga wanda yake kafiri ba a wannan rana. wanda za a karbi ceto shine wanda Allah ya yarda da shi, shine za a karbi cetonsa, wanda Allah ya yarda da shi shine wanda za a yarda a cece shi din. Allah ya ce wala yasta'una illa liman irtada, ba za a yi ceto ba sai da wanda Allah ya yarda da shi. Shi wanda zai ceton Allah ya yarda ya yi ceton, shi wanda za a ceta Allah ya yarda a cece shi. Amma ba haka ba, akwai wanda ba za a karbi ceto a gare su ba, kamar ta fara da Allah ya ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, ceton ne ceto ba zai amfanar da su ba. Yanzu a ce ranar tashin alkiyama ka kwatanta ba yadda za a annabi Musa zai ce ya ceci Fir'auna, babu wannan. Allah ya yarda da annabi Musa zai iya neman ceto, amma bai yarda da Fir'aunan da za a karbi cetonsa. Saboda haka shi da ma'anar la yuqbalu min hashafa'atin, ba za a karbi ceto ba da wanda Allah bai yarda da shi ba, sai wanda Allah ya yarda da shi. Mala'iku ba za su iya ceton kowa ba sai wanda Allah ya yarda. Annabawa ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah ya yarda a cece shi ba. Wannan kuma ce ke tabbatar da mazhabar ahlus sunna wal jama'a, shine cewa akwai ceto. Wasu mu'tazila suna cewa ai wannan ayar ta tabbatar ba ceto, haka kowa ya je da kansa, kawai in kayi laifi kai dan wuta ne ba wanda zai cece ka, ba haka ake nufi ba. Ana nufin ba za a ceci wanda Allah madaukakin sarki bai yarda a cece shi ba, amma ceto akwai shi gaskiya, har ma ya zama an kasa ceton kashi-kashi. Akwai a shafa'atul uzma, wanda shine na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wanda yake tarayya da shi a ciki, wanda al'umma za su ce ya annabin Allah, su nemi dukkanin annabawa, ba za su iya musu ceto ba sai sun je ga annabin Allah. Za su fara tun daga kan annabi Adamu, zai ce ka roƙi Allah madaukakin sarki a yaye wannan damuwar, kowa ya wahala an da labaita, kowa yana Allah Allah, amma dan wuta ne yake a zo a kowa ma ya san inda zai je, saboda wahalar ta kai wahala, an daɗe a tsaye yara ma kusa da kan mutane, ga wani ga ba wanda yake ba wani magana, aka gaji ake aje a nemi annabawa bisa kusanci da Allah. Annabi Adamu ya ce ba zai iya ba, annabi Musa ya ce ba zai iya ba, annabi Nuhu ya ce ba zai iya ba, annabi Ibrahim ya ce ba zai iya ba, annabi Isa ya ce ba zai iya ba, dukkan wanda yake zai ce ku je ku samu Muhammad. Ana zuwa zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ke to ya ce ana la'a ana laha, ni ce da ita ni ce da ita. To wani ya zai ce ma babu ke to ran tashi aljiyama, akwai ke to. To haka wannan fahimtar su ce gurɓatacciya. Wani ce ai wannan ayar ta ce la yuqbalu min hashafa'atin, dan haka babu ke to, la ba haka bane, akwai ke to. Za a yi ceto, za a cire wasu daga wuta su koma aljanna, za a yi ceto wasu daga wata daraja a ɗaukaka su zuwa wata daraja, duk za a yi wannan ceton. Annabawa za su yi ceto, mala'iku za su yi ceto, wasu daga cikin bayan Allah na ƙwarai za su yi ceto, ‘ya’ya za su ceci iyayensu, an gane ko? Haka akwai ceto ran tashi alkiyama. Wala yu'khadhu minha adlun, kuma ba za a karɓi wata fansa ba a wannan rana ga waɗanda suke kafirai ne. Ba za a taɓa karɓa wai ka ba da wani abu a madadin azabar da za a musu a ce sun bayar sun fanci kansu. Allah bai buƙatar wannan a wannan rana. Shi yasa ana fansar kai ne tun a duniya. Tun a duniya mutum yake fansar kansa, ya yi ƙoƙari ya tserar da kansa daga azabar Allah kafin ranar da za ta zo da ba za a karɓi wani abu ba. Wala hum yunsarun, Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma babu wani wanda zai taimaki waɗannan da suka rasa ceto ɗin, babu wani mai taimakonsu, musamman waɗanda suke sun kafirta Allah ya tsare musu, ka haɗu da Allah maɗaukakin sarki a kan shirka da kafirci, to waɗannan babu wani ceton da zai amfane su. Don har Allah zai sa mala’iku su musu magana ce falaula na sarahum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha bal dallu anhu, za su nemi masu ceton na su su rasa su, masu bauta ma annabi Isa, annabi Isa zai bijire musu, zai ce ma Allah maɗaukakin sarki ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid, in tu'adhibuhum ya ce Allah anta musu azaba bayin ka ne, wa in taghfir lahum ka musu gafara kuma Allah kai ne buwaya ne kuma mai hikima ne. Haka nan masu bauta malaka da uzza za a yi kiransu za su bijire musu, masu bauta ma bayan Allah na kwarai suna roƙon su suna ba su abin da yake haƙi ne na Allah za su bidire musu. Allah ya ittaba alladhina tubu min alladhina tabu wa ra'u al'adab wa taqatta'a bihim al'asbab. Masu bi waɗanda ake bi za su yi tawaye ga waɗanda suke bin za su yi wallahi ba mu san wannan ba. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لا هو اثار سكي والله مو بمسان كنا من وانا بوتر ما سبو دعاتا با وان وان دزي يتمكوا اوان نرانا مسمى ان وان دي اوكا تكين عذابر الله الله يسلمه كما الله مدعوك جنسركي ya sanya mu cikin masu ceto ko kuma wanda za a ceto. Dan ba mu fada cikin masu ceto ba Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin wanda za su samu ceto. Musamman ceto na annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda akwai hanyoyi da yawa na samun wannan ceto. Shine mun kira sallah ya kira sallah kanana talaqizan ne kira sallah irin yanda ya fada a ƙarshe kai salati ga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ta roƙan mishi alwasila. يا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدك من قال لك الله وسلم شيء يوانا شيطنا يا ثبت أكن شرانا تاشع القيامة ما جاء أنا فكتي دوانا وقمت أن يصنع جانا يصنع هذا جارانتيني لم تياستي أنا شرانا قال لنا وتشغل أدفا لا كان يمشيتو هم أنا الدنيا أكيني ما ba a can za a nema ba tun a nan ake nema. Yana wani iri ai kai kalmomin kawai za ka nana ta ya bari Allahu akbar ka ce Allahu akbar wani zai ce ma Allahu akbar ba da wanka da wannan kai ka gyara ka ce Allahu akbar ko wani zai ce Allahu akbar ba su akbar ko wani zai ce Allahu akbar ma'ana tambaya yake ta yanzu tambaya yanzu yake shin Allah shi ne mafi girma ko yana da kyau shi ladanci ba wai idan mutum ya rasa sana'a da komai ba ne zai samu ladanci ba in komai ya samu duk komai ya dawo bayan shi kenan zai ce ta bari ya koma ya dawo shi ta bada ladanci a wannan shi ma aiki ne na addini karanta shi ake koyon shi ake yi a yana faruwa sau da yawa wata shi kan shi kiran sallah an ka je ka duba littafin tajwidi ana kawo yanda ake kiran sallah da tajwidinsa ba za ka ja inda ba a ja ba in gane ko wani zai ka ji yana mayar da shi kamar waka yana ja yana rera wani abu haka sai wani ya ce to ai na ba haka maka suke ai maka ko da suna yi ba dole ba ne zama abin da suke yi haka ne ko wannan karya miliyan da wannan abin da rangadi da ita da waye duk wannan ba sai ake bukata ba in gane ko abin da ake bukata kalmomin ka faɗe su yanda suke Allahu akbar Allahu akbar wani zai ce ashhadu kaga kuskure ne wani zai ce hayya ala salah zai faɗi hayya ala salah amma hayya ala hayya ala kira sai motsa miliyan ana yi ko wace ya ga masa wannan hayya alal falah ake ce sai ce hayya alal haka ba ta ce ko ta wata ne yake fada so shi addinin Allah ba a yin shi da ka an gane ko kamar yanda ba za ka dauka shi da limanci kamar mutane duk yanda ka ga da to haka ma ladanci to da haka abu ne wanda yake na ibada a kula da shi. Al-muhim Allah madaukakin sarki ya gaya ma banu Isra'ila su bi tsoron wannan ranar. Wannan ko da a ce kira ne da banu Isra'il illa annahu la tazini mai gangamewa. Al-khitabu khas yuradu bihi al-am. Ko da da su ake magana amma ana muku kowa da kowa zai bi tsoron wannan ranar ba wai banu Isra'ila ba kawai. Kai ma da ka zo ka ji wannan kira ka ji tsoron wannan ranar. Rana ce babba rana ce abun tsoro. To daga nan sai Allah madaukakin sarki ya koma ambata ma banu Isra'ila wato ni'imomin da ya mu Allah ya musu ni'ima da bai ma wata al'umma ba ni'imomi daban 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 amma ba wata ni'ima da Allah ya musu face sai da suka saba ma Allah yasa Allah ya fushi da su yasa Allah ya kira su al-maghdubi alayhi kuma dole ne Allah ya fushi da su saboda duk abin da ake yi an yi ma banu Isra'ila an aiko musu da annabawa an saukar musu da littafi daga cikin manya-manyan littattafai su ne kadai al'ummar da aka saukar musu da abinci daga aljanna suka ci daga aljanna ba Allah ya saukar musu da al-manna wa salwa daga aljanna ba daga sama suna yawo cikin wahala cikin rana wannan barcewan da suka yi Allah ya tausaya musu ya sa musu wani girgije duk inda suka yi yana binsu yana musu inuwa su ba irin wannan ni'ima amma duk da haka suka bincike ma Allah yau in Annabi Musa ya zo da wannan abin su saba in ya zo da wannan su saba ya zo da wannan su saba yanzu ya ce ai Annabi Haruna ɗan uwansa ya wasu suka ce ya kashe shi ne sai kashe shi ya yi mutum ya kashe ɗan uwansa kuma Annabin Allah suka ce kashe shi ya yi Annabi Musa ya tafi nemo musu saƙo daga wajen Allah sai amma su bauta ma Allah suka bauta ma ɗan maraƙi suka daina ma bautar Allah gaba ɗaya haka Allah ya musu ni'imomi da yawa amma sun butulce don haka sai suka cancanci fushin Allah sai Allah ya fushi da su shi ne waɗannan ayoyin da Allah zai ambata mana masu zuwa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا
Allah madaukakin sarki ya fara ambata musu daga cikin ni'imomi da ya musu ni'ima ta farko shine da ya tsirar da su daga babban makiyi wa idh najaynakum min ali fir'auna banu isra'il sun zauna a ƙasar misra tun lokacin shigowar annabi yusuf ko an tuna cewa annabi yusuf ai sun bar ƙauye ko suka zo suka shiga Misra suka zauna ko da shi da ubanshi da ƴan uwansa wannan shine abna'u Isra'il din ai to zaman su a Misra kenan tun kafin Fir'auna Fir'auna annabi Musa wata ana magana annabi yake sai dinga ganin kaman yaro ne saurayi shine kakan annabi Musa ko wani bai sani ba sai ga kaman Musa yana gaba da Yusuf ko a annabi Yusuf shine kakan annabi Musa aimi tunan nan na Fir'auna yana cewa wa la qarja a kun Yusuf min qablu bil bayyinati annabi Yusuf baka ce yaro yana gaba da annabi Musa ya riga annabi Musa zuwa dan haka kaka ne a wajen annabi Musa to lokacin da suka zauna a Misra sun dade a Masar din nan har suka kafu suka yawa aka yi har zamani ya zo Allah ya aika annabi Musa a zamanin Fir'auna ko da annabi Musa ya zo ya zo a zamanin Fir'auna Fir'auna dalilin da yasa ya dandana ma banu Isra'ila azaba kamar yadda malaman tarihi suke faɗa shine yayi mafarki mafarkin da yayi shine ya ga wata wuta ta taso daga abin nan baitul maqdis sham ta zo ta shiga cikin Misra kuma tana kone gidaje na su kabilin Misra kittawa kenan zai ga duk gidajen banu Isra'ila ba su kone ba a mafarkin kaga mafarki ba abin da ba ya zuwa da shi musamman ya zama mafarki wanda yake sako ne Fir'auna ya ga wannan mafarkin sai hankalin shi ya tashi sai zai tambayi wanda suke zaune da shi ko masu fasarar mafarkin da suka ce ko su abin da suka fasara wannan mafarkin shine cewa banu Isra'ila nan da yake gani za su zo su mamaye Misra kuma mulkin shi zai fada a hannun shi wani namiji daga cikin su da Fir'auna ya ji wannan bangaren ya ce to ai ba za a yi haka ba shi ya sa sai ya ce to duk yaron da aka haifa namiji a kashe shi a kyale matan shine Allah ya ce wa idh najaynakum min ali fir'auna kutina fa banu Isra'ila haka aka dinga kashe su har zamanin annabi Musa har aiwar annabi Musa ma ana kashe yaya amma Allah ya tsirar da annabi Musa shine wanda ya yake cewa zakaran da Allah ya nufe shi da shara ko ana muzuru ana jawo sai yayi Allah ya sa aka haifi annabi Musa a lokacin da ake kashe yaran kuma aka boye aka dinga boye annabi Musa kar a san an aike shi aka sa shi a cikin kwando aka sa shi a kai ruwan ya kai shi gidan Fir'auna ne kashe yayan kuma aka tsince shi aka kai shi gaban Fir'auna matan shi tace ita ta tsinci yaran da ta ji hankalinta ya kwanta da shi kuma namiji to in ba Allah ba zai wannan aikin kuma Fir'auna fa ya kai yana kashe yaran kuma akwai dukkan possibility cewa wannan yaron daga cikin banu Isra'ila ne amma Allah bai kawo miki cewa ya kashe shi ba ya ce shi bai yadda ba haka aka raya shi a gidan ya tashi ya rayu ya rayu fa ba dina kashe abin nan ba sai wanda mulkin zai fada a gidan shi zai rayu an ce ma Allah sai ka bari to kaga ya gama cewa yake yayanci dan ya guje ma abin da Allah ya hukunta amma wannan duk bai yi magani ba haka ya tashi a cikin gidan ya ma fi ƴan gidan gata to Allah maɗaukakin sarki in ya so ya cika al'amarinsa ba ni hanawa ya sa dan kana hana wasu ƙabilu zama ko wasu mutane ka ce waye wannan duk kana yi ne ba ka lokaci ne in Allah ya so mutum da alkhairi ba ka hana masa duk yanda za ka yi wallahi sai ya kai duk yanda za ka yi sai ya kai saboda haka Allah ya ce mun tsirar da ku daga mutanen Fir'auna wannan shine ana nufin madiyan Fir'auna ba wai iyalansa ba tunda cikin iyalansa akwai na kwarai akwai matarsa akwai kuma mu'minu ali Fir'aun wanda daga cikin mutanensa don haka daga cikin madiyan Fir'auna Allah ya ce su mana kun su al'azabi suna ɗanɗana muku mafi mummunar azaba shine yuzabbi'una abna'akum suna yanka ƴaƴanku wa yasta'ayuna nisa'akum su bar matayenku a jiyar inda aka ce al'umma daga ba mazan su sai mata ya babu al'umma ai mata da ma masu rauni ne wa fi dalikum bala'un min rabbikum azim wa zai fassara mana bala'un ne bala'un ne bala'un ne bala'un ne bala'un ko to anan ba bala'i ake nufi ba cewa cikin wannan cetar da ku da muka yi daga Fir'auna a cikin hakan ni'ima ce babba da Allah ya wasu daga Allah an yi cewa bi zalikun cikin haka bala'un bala'i ne daga Allah ya za mu tambaye zuwa kai dauki Qur'ani ya kama fassarawa da abin da ya sani na Larabci kawai ya ji ya koyi ya dan asabar da lahajin za ya yi waye sai zama ne fassara Qur'ani la Allah yake wa fi dalikum bala'un domin bala'i yana iya zuwa da ma'anar ni'ima Allah yake wa nabluukum bi sharri wal khair wa balawnahum bil hasanati was sayyiati wadata ni'ima ne a gare ku Allah yayi ne girma da ya tsirar da ku daga Fir'auna in ba haka ba Allah zai bar Fir'auna ta dankana muku azaba to kaga abu na farko kenan ashe ni'ima ce Allah ya muku da ya tsirar da ku daga ba su da karfin da zai fada da Fir'auna a lokacin da suka fice ma Fir'auna za su fita a garin a take Fir'auna yake a tara mishi runduna da taliya 600 na ga sojojin kasar nan da jami'an tsaro sai 600 ba ko san kai to ina ce hukuma ne za su fada amma dai ba sai 600 ba 600 ba a lokaci a take aka kawo mishi kafin ya je gari umarni ya bayar ya ce duk inda yake akwai mayaƙi a kawo masa aka kawo mishi su kuma sai inna ha'ula'i la shirzumatun qalilun wannan yan da su cikin tokali ma za su fi sa samu haka za mu gama da su mutum 600 ake duk Allah yana mishi tarko ne bai sani da 600 nan duk a bayar za su fa halaka za su saboda an bar su barna za su yi a ƙasa Allah yana so ya tafiyar da su sai Allah ya fito ta inda ba sa tsammani yasa kar mutum ya dinga saba ma Allah ya dinga sakewa yana sakankanta yana ganin yana zaune lafiya bai san ta inda Allah zai fito masa ba Allah ya ce wa id farana bikum al-bahra kuma da kuka yi tafiya kuka yi tafiya kuka kai bakin teku an kai bakin teku an rasa inda za a yi har wani daga can da nan Isra'ila sai confidence din sa akan Annabi Musa ya rabu sai to ai mun fama da kadar ma wajen Fir'auna yanzu mun fito daga wajen Fir'auna mun je mun tsaya bakin teku ba gara ma mu sai kai mu ba a Annabi Musa ya ce a'a ai kin Allah ya ce fa dan ma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun amma da yake annabin Allah ne mai yaqini ne Allah ya ce ga abin da za a yi yace kalla inna ma'i rabbi sayahdi sai Allah na tare da kai hakan karke Allah take ji tsoron na ya annabi Musa yace ni dai nan aka umarce ni in zo bakin teku kuma tun da na zo din nan na ga akwai mafita ana cikin haka ko sai Allah ya umarce shi fadridi afaka al-bahr wannan sanbata hannunka yace ka daki tekun da ita sai ko ya buga akan teku sai aka da teku ya tsage ba tsage ya gida ɗaya ba gida 12 daidai yawan dangin bani Isra'ila da masu 12 kowane gida da hanyar da suka bi da su da dabbobinsu da kayansu haka suka bi in ba Allah ba yanzu a ce ka kwashe ruwan rijiya a yanzu ka ce ta bushe ai za ka ɗan ɗau kwanaki ko to wannan fasce ku ne gaba ɗayan shi fa a take aka tsaga shi bayan an tsaga shi da bugun sanda guda ɗaya sannan ya bushe kamar ba a taɓa yin ruwa a wajen ba dan matar ta iya dinga rike kafofi sannan kuma aka musu bayan ya miƙe yana tashi suna ganin ruwan waɗannan suna ganin waɗancan waɗannan suna ganin waɗancan kamar glass aka dan ma hankalin su ya kwanta kar wani ji tsoron to dan uwana ya haɗa haka suka shiga fanfala al-bahr fa kana kullu firqin ka tsawil azim kamar su zaka gani kamar glass wanda yake a tsaya ka akadi suka bi ciki shine Allah ya ce in farqna bikum al-bahra wannan ba ni'ima bace an je za a kai ku Allah ya buɗe muku hanya fa anjaynakum Allah yake muka tsirar da ku wa agraqna ala fir'auna muka nitsar da wato waɗannan rundunar fir'auna da jama'a sa wa antum tanzuruna kuma kuna gani da idon karshen mutumin da ya fita daga cikin tekun karshen wanda suka fita na mutanen Annabi Musa da mu Isra'ila karshen wanda ya shiga can daga mutanen fir'auna duk wanda ya zo dan sai da ya shiga ba wanda ya koma gaban gidajensu da komai kuma banu Isra'ila suka fata koma suka mame wannan gidajen Allah zaka maida suka fata mame wannan gidajen don ba Allah ba ko ne haka sai sa duk abin da ya taso ma karka ji tsoron kowa ka nemi taimako da Allah ka dogara da Allah Allah ya iya ma kowa in Allah ya tsaya ma wallahi kake ji tsoron wani abu ka tsaya da Allah ka rike Allah madaukakin sarki ka dogara da Allah ka tsarkake Allah ka bauta masa ka ba da komai naka kan mayar da al'amuran ka ga Allah sai ka samu mafita to kaga ni'ima ta biyu kenan ni'ima ta uku Allah madaukakin sarki ya ce wa id wa'adna Musa 40 laylatan kuma ku tuna lokacin da muka yi wa'adi ma annabi Musa Allah ya alƙawari ya kira annabi Musa zai yi magana da shi sai Allah ya ce wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma min qati rabbih 40 layla kwana 40 annabi Musa ya je baya da zai tafi ya daura annabi Haruna ya kula da bani Isra'ila annabi Musa da ya tafi yaje ya kusanci Allah madaukakin sarki a wannan dutse na tsori Sina tsawon kwana 40 ya dawo ko da ya dawo ya zo musu da attaura sai ya zo ya samu bani Isra'ila ba waɗanda ya bari ba ne duk da bayan Allah ya tsira da su ne ba annabi Musa ya tafi wannan mi'atin yana zuwa sai ya samu sun kafa wani dan maraƙi suna bauta mishi shi ne wasu sa suke bauta ma wannan dan maraƙi shi ma annabi Musa dama shi ya je nema kuma sai ga shi a nan shi ne abin da ya kamata shi ma annabi Musa ya bauta mu haka suka ce a san ba annabi Musa sanin Allah ne shi ne ba annabin su ba wani daga cikinsu wanda zai zuwa cikin surar su ta hatar mu tsaya da yawa a nan Musa Samiri wanda zai ɗauki a ƙasa ta inda dokin mala'ika Jibril ya taka kawai ya damƙi ƙasar sai aka je suka kawo abin adansu zinare da waye ya narka shi a wuta ya fitar da shi a surar dan sa sai ya zuba wannan ƙasar a ciki in an ɗan motsa shi sai dinga kuka kaman abin nan amma ba magana sai ce to wannan shi ne Allah annabi Musa annabi Musa ya manta ne duk wannan karantarwar da aka yi suka manta annabi Haruna ya yi da su suka ce wallahi za su kai bani Isra'ila ke nan ba mana bani Isra'ila fa ba wai waɗannan sunatan yawa ake magana ba a wasu mutane ne daban an gane ko waɗannan ƴan kama waje zauna ne an gane ko su ƴan ta'adda ne masu kashe mutane suna danganta kansu ne da bani Isra'ila ai akwai asalin wanda suke addinin suke kan wannan addinin har yanzu suna nan wanda su ma kansu ba su sha ba a hannun su sunatan yawa ne su kansu wanda suke addini a yanzu suna bauta da wasu abubuwa annabi Allah yake tumma takassumul ibla min ba'dihi sannan kuka rike dan maraki bayan annabi Musa ya tafi ya baku ku bauta ma Allah wa antum zalimuna kun yi haka ne kuna masu zaluntar kanku domin hakan ba zai cutar da Allah ba Allah ba dan adam bai sai cutar da Allah madaukakin sarki ba duk abin da za ka yi ba zai rabi Allah da komai ba duk abin da kuma za ka dawo na ibada ba zai ƙara Allah da komai ba abin da za ka yi na saɓan Allah ba zai rage ma Allah komai ba wannan shi ne zaluncin kansu suke zalunta Allah ya ce sun ma akwai amsun sannan Allah ya yafe musu wannan laifin da suka yi shirka suka yi amma Allah ya yafe musu in ba da zalika bayan nan la'allakum tashkuruna ko za ku zama su masu godiya da ni'imar Allah nan har yanzu akan ni'ima ake in Allah ya ba ni'ima ka gode masa sannan Allah ya zage cewa daga cikin manyan ni'imomin da na muku shine wa in atayna Musa alkitaba muka bai wa annabi Musa littafi wanda shine at-taura Allah da kanshi ya rubuta ma annabi Musa at-taura ba ta ba ma'ana annabi wannan ba alqur'ani Allah magana yayi da shi amma at-taura Allah da hannunsa ya rubuta yake wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in duk wani abu da zai gyara musu duniyar su da lahirar su an rubuta a cikin at-taura mau'izatan wa'azi wa tafsilan li kulli shay'in kuma na rajewa ne da duk abin da suke bukata na ci gaban su duniyar su da lahirar su yana cikin at-taura shine Allah yake inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mun saukar da at-taura akwai shari'a a cikin ta da haske saboda haka Allah ya saukar musu da littafi, Allah da kanshi ya rubuta littafin nan ya baiwa annabi Musa a cikin alluna. Annabi Musa saboda ɓacin rai da yadda halin da suke ciki bai san san da ya jifa da allunan ba, duk suka karkare to ba za a zo kuma a sake haɗa su ba, sai riga sun karkare sun ɓaɓɓalle saboda fushi. To ya zo sauran abubuwan da suke ciki na shari'ar ya harhaɗa, aka zo aka ci gaba da tafiya a kai. Wal furqana, kuma ita wannan at-taura ɗin tana rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya, duk Allah ya bashi. La'allakum tahtaduna, Allah ya yi haka ne don ku shiryu. Ashe Allah yana aiko da annabi ya saukar da littafi, in ka bi shiryar annabin da littafin za ka samu shiriya. Kamar yadda Allah ya gaya mana a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa in tuti'uhu tahtadu, idan kuka bi shi za ku shiryu. Duk wanda ya bi annabin Allah ba zai halaka ba. Wa in tuti'uhu tahtadu, shi ne nan ma la'allakum tahtaduna, za ku zamanto cikin waɗanda za ku shiryu. Za ku bi tafarkin da Allah yake so. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya sake faɗan ni'imar da ya musu, wa'iz qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, ya ku mutane na, annabi Musa ya ce lallai kun zalunci kawunanku da kuka riƙi ɗan maraƙin nan kuka bauta musu koma bayan Allah. Annabi Musa ya roƙi Allah, ya roƙi Allah, ya yafe musu. Allah ya ce abu ɗaya za ku iya yafe musu, shi ne su kashe kansu. Me ma'anar su kashe kansu? Bani Isra'ila duk wanda suka bauta ma maraƙi, akwai kaɗan daga cikin su ba su bauta ma, kamar annabi Haruna da wanda suka bi shi kaɗan daga cikin su, duk wanda suka bauta ma ɗan maraƙin nan da sun zo sun ɓoye. Da suka zo suka ɓoye cewa su ba su bauta mishi ba, sai aka ɗauki ɗan maraƙin da annabi Musa ya ƙona shi, aka ƙona ɗan maraƙin. Burbushin abin da yake nashi sai aka watsa a wani teku, sai aka ce kowa ya zo ya sha ruwa. Ai ba a guje ma Allah ya yi. Da suka zo suka sha ruwan gaba ɗaya, duk wanda ya bauta ma ɗan maraƙin wannan ƙyalƙyalin na abin da suka yi na kaman azurfa azurfa da zina da ke zama mata alama a fuskar, sai aka bambanta wanda suka bauta da wanda ba su bauta masa ba. Wanda kuma bai bauta mishi ba yana sa ke fuskar ta zama yadda take, wanda kuma sai ta dinga ƙyalle haka tana sheki. Sai aka tara su, da aka tara su sai aka tara su a waje ɗaya, sai Allah ya saukar da wani duhu. Aka ce to su wanda ba su bauta ma ɗan maraƙin ba, kowa ya ɗauki makami, wuƙani, menene, waye da waye da sauransu, su shiga cikin duhun nan su yi ta soka suna kashe waɗanda suka bauta ma ɗan maraƙin. To haka suka yi, shi ne tubansu kawai a wajen Allah. Kuma tuban Allah ya karɓa a haka ɗin ba, su wanda suka kashe sun ba laifi suka yi ba, lada suka samu, wanda aka kashe ɗin kuma a wajen Allah sun yi shahada, Allah ya karɓi tubansu. Wannan ba ni'ima ba ce? Zafi raɗaɗin kawai ake so su ji, ma'ana a musu ladabi su san cewa sun saɓa ma Allah. Da haka wani ma ya kashe ubansa, wani ya kashe ƙaninsa, wani ya kashe ɗansa a cikin wanda aka kashe ɗin. Ya ce fatubu ila bari'ikum, ku tuba ku zuwa ga mahaliccinku. Bari, albari'u daga cikin sunayen Allah, ai mahalicci wanda ya farar da ku. Faqtulu anfusakum, ku kashe kawunanku, shi ne wannan bayanin da muka faɗa abin da ya zo kenan. Wa fi dhalikum dhalikum khairun lakum inda bari'ikum fataba alaykum, yin hakan da kuka yi shi ne ya fi muku alkhairi, ma'ana a wajen mahaliccinku da zai karɓi tubanku. Haka dole suka yi wannan abin, suka bi umarnin Allah. Innahu huwa tawwabur rahim, lallai Allah maɗaukakin sarki mai yawan karɓan tuban bayansa da suka tuba, kuma mai yawan jin ƙai ne da bayansa. Shi yasa cikin jin ƙansa yake ya yafe musu abin da suka yi. Ba wani bawa da zai saɓa ma Allah ya zo ya karɓi, ya nemi tuban Allah, Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubansa ba tare da ya yafe mishi ba, sai dai wanda ya nemi tuban Allah. Allah maɗaukakin sarki ne karɓan tuban bayansa. Haka nan Allah maɗaukakin sarki ya jawabi, wa in kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jaharatan, bayan an gama wannan sun tuba ɗin, sai annabi Musa ya zaɓi wasu zaɓaɓɓu a cikinsu, zaɓaɓɓu ba wanda ana ganin su ne masu tsoron Allah, manya-manya. Ya zaɓi mutum 70, wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina, wani girmamawa a kan zaka je toko ku wakilci banu Isra'ila ku 70 din nan sai da ya annabi Musa cewa muna so ka kai mu inda kake zuwa wajen Allah dan mujizacin Allah sai to Allah ya yi umarni ya ce a zabi mutum 70 a cikin annabi Musa sai da ya tantance zabi na gari a cikin su da garkatu aka tafi da su jin zancen Allah yaje inda yake hawa wannan dukan na tsoro sinina ya hau da su kan dukan suka hau bayan sun hau kan dukan akwai wani girgije da yake saukowa ya lullube shi bayan ya lullube shi ba za hango annabi Musa a cikin girgija sai suna jin zancen Allah Allah na zance da annabi Musa suna ji da kunnan su sun ji zancen Allah kai tsaye akwai ni'imar da ta wuce haka suna ji annabi Musa yana fitowa ya tsange suka ce wannan zancen da kai ji mun ji amma ba mu gaskata ba sai mun ga Allah da yake magana zaba ku ne rasu ba da kai sai da